أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله تعالى يعلم أولا رانتا لاربا ايغو رمضان شكرا تجوبه ده 47 وند يدي 18 ga watan Fabrairu 2026 miladiya. A wannan majalisi namu wanda muka saba duk shekara a wannan wata mai alfarma muna gabatar tafsirin alqur'ani mai girma. Wannan shine shekara da zai zama yi ta wannan shekara ta uku kenan insha Allah ta'ala. Allah ta'ala ya yi mana tawfiki abinda zamu fada, ya yi mana jagoranci. Kamar yadda za a ga mun sabon majabaki Malam Abdulrashid yana da ɗan uzurarsa masu nauyi wannan shekarar, kama dai ga mu da ɗan uwa Malam Khalid insha Allah babu wani abin da zai canja, za a ci gaba da karatu kamar yadda aka saba insha Allah ta'ala. Allah ta'ala ya ce wa idza tasqamu salih qawlihi, ka tuna musu a lokacin da annabi Musa ya roƙa ma mutanensa Allah ta'ala ya shayar da su ruwa, fa kullu sai muka ce ibrid bi asaka alhajar, kai ka daki da sandanka wanda wato dutsen, an fajarat minhu ta 10 aina, kawai bazala ba annabi Musa ba ya daki wannan dutsen da sandarsa, shikenan sai ga ta ana ganin ruwa yana bugowa marimarin ruwa yana bugowa daga wannan dutse din har zuwa wato gidaje 12. Kada alima kullu unasin mashrabahum, ko wata kabila daga cikin kabiluna ko gida daga cikin gidan dadina Yahudawa sun san ina ne za su sha. Allah ta'ala ya ce kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin, ku ci ku sha daga cikin arzikin da Ubangiji ya azurta ku da shi, wa la ta'thaw fil ardi mufsidin, kar ku yi banna a bayan ƙasa, kada ku tafiya a bayan ƙasa kuna a halin masu banna. Wa in qultu kuma ka tuna musu ya Musa ya kai annabi Musa, a lokacin da kuka ce ya Musa ya kai annabi Musa, lan nasbira ala ta'ami wahid, ba za mu iya jurewa mu yi haƙuri ga abinci guda ɗaya ba, fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitu al-ard, ka roƙa mana ubangijinka ya wato ya fitar mana daga cikin abin da wato ƙasa take fitarwa take wato fito da su waje, min baqaliha, na abin da suke yin yado in an shin suka ƙasa ta fito, wa qitha'iha, al-qitha shine duk goji da dangin su, wa fumiha, ko dai algama ko kuma tafannuwa gwangwanin da malamai suka yi saɓani, wa alasiha, da kuma duk wasu abubuwa wanda suke dangin wake, wa basaliha, da albasa. Qala, sai ya ce a tastabdilu alladhi huwa adna billadhi huwa khair, yanzu za ku musanya ku karɓi abin da yake da daraja ta ƙasa ku bar alkhairi, ihliqu misra, to ku je ku sauki gari daga cikin duk garuruwa da Ubangiji ya sanya ake zama maraya ce ake rayuwa a wajen, za ku samu, fa inna lakum ma sa'altum, za ku samu abin da kuka tambaya, wa dhuribat alayhim adh-dhillah, anan ne Ubangiji ya sanya musu kaskanci a tare da su, wal maskana, da buƙata, fa ba'u bi ghadab min Allah, suka komo da fushin Ubangiji, wannan ku ya fa ne zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayati Allah, saboda abinda yasa wani haka ya faru suna kafirce ma ayoyin Ubangiji, wa yaqtulun annabiyina bighayri alhaq, kuma suna wato kashe annabawa tare da haƙƙi ba, zalika ma asaw, wannan saboda saɓawa Ubangiji da suka yi, wa kanu ya'tadun, kuma suna wato ƙetare iyaka. Wannan ayoyi in za a tuna tun ayoyin baya, Ubangiji ya riga ya fara faɗa mana wato ɗabi'u na Yahudawa, duk da wato abin da Ubangiji ya yi musu na fifita su a ban ƙasa, na wato baiwa da ya riƙa musu, na ni'imomi da ya riƙa lulluɓe su da shi, suka dinga bi wannan ni'imomin da ya yi ɗaya bayan ɗaya, suna kangara suna wato butulce masa. Mun ji yanayin da aka ba mu labarin cewa suna tafiya a cikin wannan sahara, tunda babu gida, ba waje da za ta rayu ba, za su tafi Sham ne daga nan Misir da suka fito. Allah ta'ala sai ya sanya wato algama, girgije yana musu wato inuwa, bayan wannan abin da gashin da ya musu, kuma sai ya sauka musu da mannu da salwa. Almannu da salwa ita ce shi ne wannan wato abin da muka faɗa, wasu suna fasara shi da wato salwa, wannan wato salwa ɗin Somali, amma dai wasu daga cikin malamai suna cewa bayani wanda shi ne bayani kama da shi. Alman kuma wato shi ma wani abin sha ne, a salwa kuma tsuntsaye ne. Wannan kawai wato ba sai sun yi wani aiki ba, waɗannan abubuwa suke sauko musu, da sun gode ma Allah, kawai sun yi cigaba da annabin su da iya, shi kenan sai su shiga cikin wannan gari da aka ce su jafi Baitul Maqdis, su cigaba da raya Ubangiji, wato su cigaba da raya garin Ubangiji da masallacin Ubangiji da bautan Allah shi ɗaya. To amma kuma sai suka ji haka, suka cigaba da yi ba nuna ma wato Annabi Musa ƙaurin ido, suna cewa su ba za su yi imani ba, sai sun ga kaza, har daga baya suka shiga cikin hali na tihi, shi ne wannan ihuwa da suka shiga. Mun faɗa a baya cewa akwai ihuwa da suka shiga, Annabi Musa ba shi ne ya samu ya shiga da Banu Isra'ila ba zuwa wato Baitul Maqdis, Yusha ibn Nun shi ya shiga da su, saboda saɓa ba Annabi Musa suka riƙa yi, shi ma a haka ya mutu ya musu. To a cikin wannan halin ne kuma, duk da haka shi ne za su yi ma Ubangiji wanda ya wato rashin ladabi ɗin, shi ne Allah ta'ala yake cewa wa idza tasqa Musa li qaumihi, ka tuna musu a lokacin da Annabi Musa ya nemi Ubangijinsa ya shayar da mutanensa ruwa. Wannan an share wasu abubuwa, saboda wato in ka kawo jirin ayar baki za ka gane shi, amma kai daga jin ƙasa akwai abin da aka share. Wa idza tasqa Musa rabbahu li qaumihi, wato ya nemi Ubangijinsa ya shayar da mutanensa, wannan kaga an share shi. Fa qulna bi ridda 'asaka al-hajar, sai muka ce to shi kenan, wato ka kamar an karba addu'an kawai, har Allah ya ga mushi ya karba, amma sai aka share shi ma saboda kayyara da karin da baka haka. Sai muka ce to ka doka da sandarka, ka doki wannan wato dutse din. Wannan malamai sun tattauna akan wannan dutsen, wani irin dutse ne, abinda galibin malaman tafsiri suka fi tafiya zuwa gare shi, shi ne wato wani dutse ne mai kusurwa guda hudu, wanda suke ɗauka suke sanya shi a wata jaka, duk yayin da ake buƙatar ruwa shi kenan Annabi Musa sai ya zo sai ya daki wannan dutsen nan da nan, kawai marimai na ruwa sai ya taɓa tsugowa, nan da tsugowa a haka. To a haka suke, sannan kuma kowace ƙabila ta san wani ne wato kusurwanta, Ibn Abbas yana cewa kusurwa ce guda hudu, amma kowace kusurwa akwai wato kabila guda uku da Ubangiji ya sanya za su ga wannan ruwa din. Wannan haka wasu daga cikin malamai suka faɗa, kuma jumhurin malamai wannan shine ra'ayinsu. Ibn Abbas wannan shine ruwaya da tafi yawa zuwa gare shi, musamman ruwayar Al-Qasim ibn Ayyub Al-A'raj daga Sa'id ibn Jubair daga Abdullah ibn Abbas daga Ikrima, wannan daga Sa'id ibn Jubair daga Abdullah ibn Abbas, wannan isnadi ne hasan, isnadi ne wanda yake yana da kyau. Banda shi da sauran malamai da yawa irin su Qatada, irin da Ahmad al-Sadusi, irin su Al-Hasan al-Basri, wannan duk shi ne fasaran da suka yi, irin su As-Suddi suka ce dutse ne suke sawa a wata zakka, idan lokacin ya yi Allah ka buga shi kenan sai ruwa ya dawo ya zo, sai su amfana da ruwa, daga nan idan sun gama shi kenan kuma sai ruwa ya koma kuma ya tafi. Wannan wasu daga cikin malamai haka suka faɗa haka. Wasu daga ciki kuma suka faɗi cewa a'a ba haka ne abin yake faruwa ba. Yakan je ne duk yayin da ya haɗa wa dutse kawai, in an yi wato an dace ana buƙatar ruwa a lokacin sai ya daka. To amma dai wannan magana ce wanda take ba ta da goyon bayan malamin tafsiri, Imam Bakawi ya kawo wannan cikin tafsirinsa, amma wannan ba shi ne abin da malamai suka fi shaharawa ba. Abin da malamai suka fi shaharawa shi ne abin da na faɗa ɗin nan, cewa dutse ne wato suka tarajai shi mai kusurwa guda hudu. Annabi Musa ko wanne sai ya yayin da ya tashi sai ya daki wannan wato dutsen shi kenan, kawai sai ruwa kawai ya fara tsakowa zuwa gida goma sha biyu. Wannan kai daga bi Allah ta'ala yake faqul rabbi lidi asaka alhajar fantajarat minhu 13 aina. Wannan kaga Annabi Musa yayi wani aiki, wani aiki yayi shine wato ya sai ya daki wato dutse da sandarsa. Wannan ita ce ayatul kiranta ayatul anbiya, ayoyi na annabawa, ayatul anbiya ko kuma lokaci a kira shi mu'jiza. Wannan ayatul anbiya ba wato ya taka su kashi biyu, ba kowace aya ce ba za a yi a samu annabi ya zo da irinta ba. Za a iya samun wani annabi ya zo da wata aya, in annabi Allah ya zo da ita ana iya samun aya musamman ayatul amma mu'jiza ko kuma kira shi a yanzu wato yare na zamani. A yanzu ana iya samun ayatul amma ce a samu wani annabi ya zo da ita, amma ayatul khassa abinda Allah ta'ala yake bace annabawa da su kadai, to babu wani ba haluki da zai zo kawai saboda yana jin cewa shi ma wato yana da wata wato tagomashi wajen Ubangiji, yana da wata tagomashi wajen Ubangiji ko gata zai iya zuwa da ayoyin da annabawa suka zo da shi. Akwai wasu abubuwa da Ubangiji ya yi da annabawansa da shi, amma ana kira su ayatul amma, ayoyi ne ko mu'jizozi ne wanda suke gamammun ayoyi. Ana iya samun wani annabi ya same su, amma ko ba zai samu da kamala ba kamar yadda annabawa ke samun su. Wannan ana kira shi ayatul amma. Wannan zan yi shi faɗa ne saboda da yawa wani lokaci zaka ji idan wato jama'a suka ji cewa an ce annabi yana da wani abu, aka ce wani annabi yana da wani abu, sai a ce to an ma ana neman a jama'a, ko a ce ba za a je a kai shi ƙara wajen jama'a a wajen masu hukunci. To wannan ba haka yake ba. In ka ji an ce wato ayin annabawa, to wannan ilimi ne. Akwai ayat na annabawa wanda ke al'amma, wanda wani su ma zai ke tarayya, amma kuma zai kai annabawa ba kamala ba. Kamar yadda ai kai ma ana iya samun, ana iya kira ka mai ilimi ko a kira Ubangiji mai ilimi, amma ilimin Ubangiji ilimin ka ne aka zai yi ma wato ba ma batata ba. To wannan shi a kira ayatul anbiya al'amma. Ayatul anbiya al'amma shi ne kamar gaskiya, ba shi wa ka ce an samu wani annabi makarici, amma duka annabawa ne kadai masu gaskiya. Ana iya samun irin Abubakar Siddiq masu gaskiya kuma har ga shi saboda tsabar gaskiya sa ma ana kashi As-Siddiq, wanda saboda tsabar gaskiya sa shi baya yin ƙarya, sannan kuma duk abin da ya gani na gaibi da Ubangiji ya ce masa yi imani da zai imani ba tare da ta ba. Wannan shine ma'anar As-Siddiq. To wannan banda shi akwai Abubakar Al-Ghifari wanda ke hadisi da Imam Tirmidhi ya rawaito, bazan yake cewa ba abatu al-khabara wa la aqallu al-khabara min bi lahdi al-asdaq wa au min asdaq wa la awfa min abi dhar. Dai yana cewa saboda ke mai wani ba kasa bata dauki wani dan adam ba wanda ya bi annabi, wanda ya bi Abubakar gaskiya, wanda ba ya cewa ya fa'ala ya fa'ala gaskiya, amma kada ya tare da annabi a gaskiya cewa da aka yi wato sabba bata mai wani ba. Wannan abin da ake magana shine a cikin ɗabi'u, kowa za a same mu ya a cikin ya da wasu ɗabi'u. Akwai ɗabi'a da wato gaskiya, amana, da wannan da ya rute da wannan ka same mu a cikin mu, kuma akwai da shi kuma ya da wasu ɗabi'u na tirewa da kafewa da wato san ya dai ƙarya da girman kai da sauransu. To amma kuma zaka samu kowace alim akwai wata ɗabi'a da take shahara a cikin sa. Idan kyakkyawan da ga shi daga cikin abin da ya firkewa a cikin kyakkyawan aikin sa, wato sabon da Ubangiji ya bashi shine wato gaskiya. Wani kuma da alim shi. To abin da ake magana shi Abubakar a cikin ɗabi'u da Ubangiji ya jarba ya ba ɗan Adam. Shi a cikin ɗabi'a da take kowace shahara a cikin ɗabi'u sa shi. To shine wato gaskiya. Saboda annabin annabin Allah wato abubuwan duka sun zama wato kowo da kowo. Gaskiya 100% take, amana 100% take, ƙarfi na ya isar da saƙon Ubangijinsa 100% yake. Wala ka samu kamar yadda Abu Dhar yake, Abu Dhar yana da rauni a wasu abubuwa, yana da rauni, amma ita amana da ita ce ta ɗauka shi. To wannan shi ne abin da manzo yake nufi a wannan hadisin. Almuhim, kaga wannan aya a wajen manzo Allah cewa annabin Allah yana da gaskiya, wannan aya ce kuma ta yi. Za a yi mummuta Allah saboda ya zama mai gaskiya. Saboda in aka ce bai zama mai gaskiya ba, to ai duk kadarin abu da ya zo da shi na wahayi kuma ya kade kuma. To amma ka ga wannan aya ce a amma ga duniya. In nan zinadar ce banda manzo Allah akwai wani wanda ya tarayya da shi a gaskiya, sunan shi Abubakar Siddiq, ba za ka ce na yarda ba. Ba za ka ce na yi rashin da'a ba. In na ce akwai wani wanda ya tarayya da manzo Allah wurin gaskiya, sunan shi Abubakar Al-Ghifari, ba za ka ce na yi rashin da'a ba. Wannan ana kenta ayatul anbiya al-amma, wanda yake qad yusharikuhum ba'd al-ibad. Ana iya samun musafir wanda daga cikin annaba wanda ba annabawa ba shi tarayya da su, banda shi kuma daga cikin al-ayat al-amma shi ne i'tibar al-awqat. Wannan yana ganin cewa dan an ce ma'akin Allah annabi Allah sallallahu alaihi wasallam bai taɓa bautan gumaka ba, sai yake gani kuma su daga tsammanin cewa to wai annabin Allah shi ɗaya ne Allah ta ba shi wannan, ba shi ɗaya ne ba. Saboda haka yanzu idan na ce yanzu akwai wani wanda ya tarayya da annabin Allah wajen shi ma bai taɓa bautan yi ma Allah shirka ba, to kar ka ce na yi rashin da'a. Saboda a cikin tarihi akwai wanda irin wa'annan mutanen an same su. Akwai Al-Qus ibn Sa'ida, wannan ba wanda yake kanta adabi ya san shi, ana cewa shi ne ya shahara faɗin amma ba abin da muke faɗa. Har yi wato ake mai taɓa yin shirka ba, ya sa da su kulafa'ul arab. Kulafa'ul arab shi ne wanda aka same su ko dai da sun taɓa yin shirka, amma daga baya kafin zuwa manzala sun ƙaurace wa shirkan baki da sun daina, ko kuma dama ba su taɓa yi ba, ko da sun da suka tashi suka ce wato shirka ba bai musu daɗi ba, da haka ba za su yi ba. To akwai banda wannan, akwai ɗan uwa, akwai baba mahaifina wato Sa'id, akwai Sa'id daga cikin alaƙatul bashir da jannah, akwai Sa'id ibn Zaid ba. To wannan Zaid ibn Amr ibn Nufayl dan uwa, wanda dan uwa ne ga Umar dan Khattab, shi ma bai wato ya kaurace ma motan yin shirka a lokacin. Manzo Allah a cikin hadisi da suka zo ya ce wato ya ga shi aljanna, ya ga shi aljanna duk da bai yi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba, amma wato manzo Allah ya faɗi cewa ya ga shi aljanna, kamar da wato hadisi suka zo suka tabbata akan zuwa ga haka. Banda wannan kuma akwai wato Warqa ibn Nawfal. Warqa ibn Nawfal shi ba kun ga ai lokacin da annabta magana ta kama shi ne ma daga wato cewa ka yi haƙuri kai adabin Allah ne, wanda ke zuwa wajen ka shi ne namusu da yake zama annabi Musa, sahibu sirr da yake zama annabi Musa, shi ne yake cewa wa in yudrikni yawmuka ansurka nasra mu'azzara, yace idan ranar annabtakanka ta kama, manzantaka ta kama, to zan taimake ka. Mazala shi ma ya yi mafarki ya ba da mubashirat a kansa cewa wato shi ma Allah ta'ala ya taɓa wannan abin da yi. So yanzu idan ana magana cewa annabin Allah bai taɓa shirka ba, sai na ce ba shi ɗaya ne ba, to kawai ne bai kuma ce wai zai kai ni ƙara kuma. Inda ake ilimi sai kamata ya aji me yake nufi, tunda wanda ba a cikin wato kushe ma annabi. Sannan kuma shi kansa a ce annabin Allah an haife shi a amul fil, wannan shi sa ma Allah ta'ala mai sanya wa za'awun fi da zama wani wata kwanaki da za mu koma muna bautan Allah a wannan daren ba da aka fi maza Allah ba. Ba maza Allah ne kaɗai aka fi shi a wannan lokacin ba. Akwai Qais ibn Makarama, yana cikin mazazila ibn Ishaq, yana cikin tabaqat ibn Sa'd, ya faɗi cewa wato ni da maza Allah an haje mu da a lokaci ɗaya, ni da maza Allah nida ne, wato tsarikun juna ne. Qais ibn Makarama da isnadi wanda yake mai ƙarfi. Sau da ka waɗannan abubuwan suna nan, yanzu idan misali aka ce an haifi manzo Allah a abul fil, da ba shi ɗaya ne ba, kafin sai ana bayani da waɗannan abubuwan abu ne wanda in ka shiga cikin tafiya zaka ta gano su, amma sai ka ga yanzu wato sarki ya tafi ga Allah sai ya ga wasu abubuwa da ya kamata a ce jama'a sun san su sai ka ba san su ba. Banda wannan kuma sarakun ana iya samu kuma wanda yake shi wannan shi ne babban tsakanin annabin Allah da wanda ba annabi ba, haka annabin Allah bai taɓa yin shirka ba, ana iya samu wanda bai tarayya da shi shi ba bai yin shirkan ba, amma kuma shi sai ya zama kuma daga baya wata hawiya ko girman kai ko abu ne ka bada wani tazo ta fada masa daga baya bai mutu musulmi ba, ana iya samu haka. Kakai tsammanin za a ce kula fa'ul arab kaman da kasa yana jannati, iya galibin da yana jannati aka samu, wato an samu bashirat amma zalla ya ga kaman hadisin Zaid ibn Amr ibn Nufayl, hadisi ne wanda yake Imam Az-Zahabi ya kawo shi da isnadi wanda yake sahihi ta haji Abu Mu'adh al-Badr Muhammad ibn Khazin daga Shah ibn Urwa daga Urwa ibn Zubayr daga Aisha ummu al-mu'minin radiyallahu ta'ala anha cewa manzo Allah ya gai shi to aljanna. To amma an samu kuma akwai Ubaydullah ibn Jahsh, shi ya karɓi musuluncin ba shi bai yi shirkan ba, ya kuma karɓi musuluncin da annabi Allah ya zo, yana daga cikin wanda suka yi hijira farkon al'amari zuwa wato Habasha da yake kawai sai hijira. Wannan ya zo da isnadi wanda yake wato masu ƙarfin gaske tabbatattu, za ka same su a cikin wato a taqasimul alwa da Ibn Hibban da sauran tafai, wanda kuma wannan kusan malamai gabata ba su sabani akan su, wannan duka sun faɗa malamai sun faɗa tun ahlul ilmi bil maghazi wa sir wa ayyamin nas irin su Ibn Ishaq irin su Muhammad Ibn Ja'far irin su Musa Ibn Uqba irin su kusan malamai da yawa sun faɗi wannan magana cewa wannan mutumi bai mutu yana musulmi ba, duk da wasu a yanzu suna kokarin wato share wannan hadisi din, wannan amma hadisin ba zai share ba, da wanda ya ji wata dogon latta da muka yi mai tsokaci zan kira dogon latta da muka yi akan wata kabiya na malam rawanta yau zai gaban kawo wannan hadisin mun faɗi isnadinsa. Saboda haka waɗannan abubuwan yanzu waɗanda ke al'ayat al-khas al'amma wanda suke zaman mun abubuwa ne ana iya samun wani annabi tare da annabi a cikinsu, amma shi ayatul anbiya al-khas wanda shi ne in za a daɗin musulun da Allah ta'ala ya iya gwada mana yanzu anan shi ne ayoyin da Allah ta'ala ya sanya su suka zama suna nuni ne zuwa gaskiyar annabtaka na annabi. To wannan kuma asha'ira su ne wanda suke galibi suke babatin da in za a koma asalin littattafan da suke kantawa suke addini da ita wanda suke cewa kai tsara za ka samu su kuma a wajensu. To su wannan ayatul khasa din su ana iya ko ana iya samu wani annabin ƙarya ma ya zo da irin abin da annabin Allah ya zo da shi. Ba bambanci a nafsin al'amari a jikin al'amari ba bambanci sai dai kawai wanda Allah ya tambaye shi wanda kuma Ubangiji bai tambaye shi ba. Ana iya samun haka. Ana iya samun kuma wani annabi wanda yake annabi ne na gaskiya amma Allah ya zo ya kike makonsa. Ki kike makonsa amma a samu wani annabin ƙarya shi kuma Allah ya tambaye shi sai an ji lahira a bambanci. To wannan shi yasa irin tambaye kike ba zai yi ba. A ce annabuwa a kitabun nubuwa ɗinsa ya ce ba zai yi ba. Saboda ai Ubangiji ya sanya ayar annabawa ta yi nuni zuwa gaskiyar annabawa ɗin. In kuma aka samu wani ya yi tarayya da shi annabi to wannan shi ba zama annabi shi ba. To ko tunda dai ba zai yi shi wata iya zama annabi ba sai wancan ne Allah ya zaɓa, to babu yanda za a yi a samu wani annabin Allah ya zo da irin abin da shi wannan annabin Allah ya zo da ita. Ba za a samu haka ba kwata-kwata. Akwai mutane da dama wanda ya ce wato ai ga shi annabi Musa da matsafa su ma sun yi ka wannan ai kaga Ubangiji yana cewa su kansu sun suke ce idanuwan mutane sun suke ce idanuwan mutane sun ba su tsoro, amma bai ce abinda annabi Musa ya yi da shi wai kawai wato ba tare da yanayi wani kokari ba, shi annabi Musa bai yi kokari ba, sandan ce ita ce dai da ya wurga kawai ta maciziya saboda kuma ya kunin Ubangiji ta yi aiki a kanta. Su kuwa sai da suka je suka yi wasu abubuwa a ɓoye sannan kuma suka sanya su a jaru su zama sun yi rufa irin wasu mutane. To kaga wani wannan sun yi wani aiki a baya a ɓoye. Shi kuwa annabi Allah in yayin da wato annabi ya sake cewa zan gaya muku abin da kuka ci shi kowai in ya zaka zai faɗa ne ba tare da wani aiki ba. Ba a bukata sai ya je ya ɗai wasu ɗin duwadu zai kowani abu ko kaza. Har yanzu har masu da'awar duba da sauransu ainihin sun yi wani duwadu wasu ke sani misali sun ma sun sani. Duk da wannan akwai matsala ce mai wanda mai tsawo wata hannu za mu tattauna kan wannan na masan ikidamu ta yi mu tattauna wata matsala kan wannan cewa yana suke sanin gaibi kuma gaibi ma suke sani ko kuwa a'a. Amma shi annabi bayan da za a yi Allah ta'ala ya bashi aya wani yazo da irin ta kowa da kowa zai yi ba hatta karamomi da ubangiji ya rika ba wasu mutane da ba annabawa ba ai ka ga shika sa wannan karamon in mujiza ta annabawa ta annabawa wannan zamanin amma kuma ta haka ka ubangiji baya ba su karama irin mujizan annabi baya ba su wannan an samu a wannan al'umma ko da tafiya wanda sun je yaki an je yaki shike da kuma sai wato aka kan musu gaba kuma ruwa ne suka ce kawai yace kawai a shiga amma kaga shi ba an raba mishi wani aka raba wani annabi Musa ba ya zama gurin ya rafa ko kaga shi ba fa ko aka ce annabi Musa shi ko ce aka kawai ya mutaka da ya wuce ada bambanci da bambanci shi ma misali wanda aka ce shi ma daga cikin mutane na wannan al'umma ya shiga cikin ruwa a guda an sa shi bai ji komai ba har ya fito yanda aka yi ba annabi Ibrahim shi ma ba irin yanda ubangiji ya ta'ayidin annabi Ibrahim ne ba shi ma aka masa amma ne shi ma ta wani bangare to wannan su ayi kiransu ayi na annabawa al-khasa wanda wannan Allah ta'ala ya kansa su ne ya zama alama na cewa shi annabi shi ɗaya ne annabi a cikin ku kuma duk wanda yake wato yake son an abubuwa ta jefa kalubale magare shi in ya ce zuwa irin abin annabi ya zo da shi to ba zai zo ba a wannan yanzu ka ga Qur'ani da yawa ubangiji ya ta jefa kalubale amma har yanzu yanzu ka ga ba wani tarzu da yake bace ba zai zo irin Qur'ani ina jin kamar alkindi ne ake faɗa cewa ya taba cewa ko zai zo da irin wannan Qur'ani shi ma za a iya yin muhakatar Qur'ani ba wani abu bane to tunda yake zai zo Qur'ani kuma jani shi ya bayyana ya za a gina cewa shi ke na kawai wato labarin sai kwanci kuma to haka abubuwa suke za ka ga ko da ka ana iya yin da'awa amma da ba za a yi ruwa da irin ayoyi na Allah ta'ala yake ba annabawa ba Allah ta'ala ya ce qad alima kullu ulati mashrabahum ko wani daga cikin waɗannan mutane sun san wato ina ne za su je su sha malamai suka ce a nan abin da ake magana shi ne a kowanne kowace ƙabila ta zaɓa yare ne goma sha biyu yaran annabi Yaƙub nan annabi Yusuf da su Bunyamin da sauransu ƴan uwansa su sha biyun nan shi ne cikamakin sha biyu to ko waɗanne a kusurwa guda wurin to akwai kuma wato gida uku aka raba su sha biyu kowanne suka tafi kuma sun san ina ne suka tafi ga alamarsu wanda ya sa malamai suka ce me yasa aka ce ba a ce kawai ku zo su sha ba tunda ba zai kare ba a ce kawai su sha aka ce kowace ƙabila ta zama ta san ina ne wajenta wannan saboda akwai ƙololuwa wajen nuna gaskiya annabi Musa kuma sannan malamai suka ce to ai ita shi wannan dutsen daga baya idan an gama sha wato bukatan ta riga ta farge a lokacin to daga baya yana komawa ya dutsen yadda yake kamar ba a yi ba to kaga wannan ayin ba ubangiji ba zai iya wannan sai da ubangiji shi da to wannan shine dalilin da aka ce da kowa ya san alamar sa shikenan to ku ba wajen ko kowa zai ta aiko shi ko shi gare kuma shikenan babu wani abu da zai faru Allah ta'ala ce kulu washrabu min rizqillah ku ci ku sha daga wato arzikin ubangiji arzik shine wato amfana da arzikin da ubangiji mai albarka wannan shine babban shi da arzik in dai ake arzik da yi ma kusali sama rawa sali sama to wannan ana nuna wato asalin arziki da ubangiji yake da shi daga yadda aka samu ar-razzaq amma shi ar-rizq shine al-intifa'u bir-rizq wato arziki da ubangiji ya mana lokaci to kaje ka amfana kai a matsayin ka na baba sai ne rizqan wannan shine abin da babbace su inji malamai shi yasa galibi a wajen malaman tauhidi zaka ga in ka wani suke sun saka da ubangiji ta ar-rizq amma kuma yanda suke magana kan dan adam sai ar-rizq shi bawa din Allah ta'ala ya ce wala ta'tu fil ardi mufsidin اي ولا تفسدوا في الارض او اي ولا تعتقدوا في الارض في حال كونكم مفسدين كركو دي كو دنگا تفيا ا بايان قسا ا حالا كان تشو كو مبلنتا مبلنتا malamai suka ce mabannata wato ba su saba masa wannan yana nuna maka cewa wato daga cikin al'amari da yake dole arzikin da ubangiji ya baka shine wato musamman ne mulai shine a dinga saba ubangiji a dinga saba ubangiji wannan yana dole arziki ne baki daya ko sai sunnoni ubangiji sunnoni kamar da muka sha fada wanda dan kaci kanmu muna cewa sunnallahi ta'ala irin kuri sunnallahi ta'ala sun kasu zuwa kashi uku akwai sunnallahi ta'ala al-qadariyya sunnoni ubangiji wanda su wadannan kaddara ce wato ubangiji ya riga ya kaddara cewa komai yana da sababi in kaga wato ngana sa samu da to mutane namiji su kwanta wannan sababi ne idan ana son a samu ruwa a samu hadari shikenan girgije ya zumbe ruwa to waɗannan abubuwa ake ji sunanin ubangiji qadariyya to shi bambancin sunnallahi ta'ala al-qadariyya ana iya samun wani lokaci kwadan ubangiji ce wani abu da ya faru kuma abu a samu shi abin da ya gada din amma kuma sababi ko babu shi haka na kawai kaga sai ya samu da Annabi Isa babu mace babu namiji haka da wannan lokacin ma kan mutum ga an samu ruwan sama ba tare da halali ba wannan ana kiran sunnallahi ta'ala al-qadariyya to amma wannan yana tawar ubangiji ya nuna maka cewa ba wai wannan abubuwan da ubangiji ya sanya na sunnonin nata a ban kasa shine hakikarin abin da yake yi din ba a shi ma bawa Allah ne wannan sababu ubangiji ne kuma yake tafi da shi shi ta sama kadu Allah ta'ala ne a wannan lokaci da ga mara lafiya yayin da ruwa ya zo karshe ai ta bashi ruwan da ya cire mishi kishin sai ya zo kishin nan kuma saboda wato wannan da ba asalin wanda ke tafi da wannan kishin shine ubangiji amma ta sanadiyar ne ta sanadiyar ruwa wannan sanadiyar wannan tabbas akwai ta ba kamar da wasu ke cewa babu sanadiyar ba akwai sanadiyar amma dai ubangiji in ya ga dama to zai iya samar da abin babu sanadiyar baki da to sai sunnah ta Allah shar'iyya sunnah ubangiji ta shari'a sunnah ta Allah shar'iyya shine wato dokoki da ubangiji ya sanya a ban kasa akwai dokoki da ubangiji ya sanya a ban kasa cewa kowa da mu'mini kowa ya tsare shi da tauhidi wannan sunnah ubangiji ne da ubangiji ya ce haka yake so a yi a ban kasa amma sai ubangiji kuma ya ba da dama a samu in ma sake wayin maka kura wani ya gode ya ce ya karba zan bauta ma Allah ni shi daya wani ko shi ba zai yi ba ya zo da wasu kangararsa ko kangararsa ko abin da ya kama da wannan wannan ake son Allah ta'ala al-ashariyya banda wannan na uku wanda kuma galibi shi ne wasu suke cewa mata qadariyya wani lokaci shine abin da ake kira son Allah ta'ala al-mu'amaliyya al-ijtima'iyya sunan Allah ta'ala al-ijtima'iyya ko al-mu'amaliyya ko kuma qawalilul ilahiyya da wasu wanda aka sai kira shi wato sunan Allah ta'ala al-mu'amaliyya shine wato sunnonin da akan su ne ubangiji ke ma'amalatan bayi wannan ko an ji ko an so ko mutuwa za a yi ko na duniya za a je ko lahira za a je ubangiji baya canza wannan sunnoni shi da can kwaya yana cewa wannan da jin sunnatin lahi tabdila wa lan tajid sunnatin lahi tahwila ita baya canza wannan baya canza ko ka in dai wannan sunnan shine sunnan da akan sa ubangiji ke ma'amalatan bayi sai ta bu'amaliyya allati yu'amilu Allahu biha ibadatu wannan ubangiji baya canza ana iya samun bangaren rayuwa ana kuma iya samun kuma bangaren kuma shari'a wannan duk ana samu ana kuma iya samu a wato a mumunai ana iya samu a wanda ba mumunai ba mutanen da zan kawo mutanen suna da yawa har ma wanda suke dan mun akwai rubutu da muka taba sawa a wannan a cikin majmu'at din mun da muke sa kai tukan mu mun a rayuwa ce za ku ga ubangiji ya sanya sanadiyar kar ku samu arziki ya ba ku arziki shi ya ba ku arziki ne shi da kuke yawa sabuwa in ka san ku rayuwa salin alim ga arzikin duniya ga na lahira ita ba a ba ku hana muku shi da kuke yawa wannan darajar kamsa din ku kiyaye addini da farko ku kiyaye wato hankulanku kar a samu masu mai a cikin ku kiyaye rayukanku ku kiyaye dukiyoyinku kuma ku kiyaye mutuncin to wannan duk wanda suka yi irin waɗannan to labuda sai ubangiji ya taimake su sai ubangiji ya taimake su kuma babu wani wanda bai yi bai zo da sunna irin ta su ba da zai kai su kafaka a ban kasa shi ne ga nake yawan faɗa wa al'umma cewa wanda abubuwan da kuke gani yanzu muna fama a ce duniya ce ga 150 200 duniya musulunci ta yayi ƙasa su kuma duniya an rana yayi sama mu ba fa kawalin Allah ta'ala da muka saki ne waɗannan mutukar an rike to ubangiji zai ba ku duniya da lahira baki daya wato a duniya ba zai abu za a ji ku ba duk wani kirkira zai zama mu ne zamu wanda daya in dai muka ce a wannan abubuwa guda biyar to kuma in aka samu a cikin al'umma wasu kuma suka kiyaye wasu bangarori to gwagwarai da suka kiyaye ko gwagwarai da ubangiji zai ba su duniya za ka ga turawa za ka ga sun kiyaye wato dukiya sun kuma kiyaye kuma wato abin da ake kira yanci na ɗaiɗaikun mutane amma kaga ba su kiyaye hankali ba ba su kuma kiyaye mutunci ba hankali dai zama aka ana samu wato fitinannu wanda suke nan da nan ma'azar ya fashi kaga babu hankali da dai wasu abubuwan da ba daidai ba kuma a tashi a shayi mutunci saboda za ka same ta kawai babu ba ta da mutunci na zamantakewa tsakanin mace da namiji a ce sai an ja wuri sai an yi kaza a kawai su babu wasu ba su da ka'ida sai da aka sai ya zama suna fama da fitintunu a cikin al'ummarsu saboda wannan abubuwan da suka saka saboda dama ubangiji wani ka'ida ta ce in dai aka saki waɗancan abubuwan to shi ma akwai sakamakon da za a gani kuma to amma da suka kiyaye ɓangaren kuma rayuwa ya zama su madiyuna ne ɗan material din ne su sai ubangiji kuma ba su wannan ina son a duka fahimtar ƙarin na ubangiji ba ya canja waɗannan abubuwan wallahi in mun gara mai addu'a 100,000 in dai ba ma canjawa muka yi ba to ubangiji ba zai kawo canjin nan ba shi ya kaji ubangiji cewa inna allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ubangiji ba ya canjawa sai ko canja a ƙarƙashin waɗannan ayoyi ne malamai suka fitar a ƙarƙashin wannan ka'ida malamai suka fitar da ayan cewa kamata ku yi wallahi alaikum ba hadisi ba ne magana ta hikima amma dai yanda kuke to ku din madubin yanda za ka kawo shi wa gaban ku ta yaya za a ce yanzu misali Najeriya mu aiki muke nan tantani tun tantani mu kamo mu yi sa'a ba yanda ka san a tsaga jinin mu da rashin sa'a to kawai mu je mu duba akwai abin da ba ma yi ana zuwa yanzu abin da za ka ga kuma an koma kuma taniya ce shi ne ba abu ko haka ba to kuma ku ce kuma za ku ga daidai ku kusan zan ku gyara mu kuma ai ka'ida ji ubangiji ya ba ku in kun gyara ku shi ma ku ya gyara kawai kuna gyarawa an kiyaye addini an kiyaye rayuka an kiyaye kaza an kiyaye kaza yanzu kuma an kiyaye rayuka kenan wace cikin aminci an kiyaye an kula matasa kenan wace cikin aminci babu wato kusa ba wani baka takaici ma su manyan mala'u kasan da su suke zuwa suke zama suke kawo waɗannan kayan shaye-shaye kuma an ba su talakawa su ma sun basu ne talakawa sun basu ne waɗannan abubuwan da ake ta yi a daurayi da ku kullum na je ina kawo misali da wannan gida mai albarka gidan sarkin dutse ina cewa ku yan ajin majin nan ne ku ko alhamdulillah ko ba ruwan ku a mutu in ba kun fita ba za ku ga rashin da'a ba yaran nan a gaban mun sun wuce ba su shigo gidan da za ku to amma kar ku ce wa bala ku abinda kuka yi din kuka saba kuka samu kuka tsira kar ku ce ko za ku ya da wani gida zuwa masarar mutane da ba wanda kuma shi ma kansa wani abu ne muhimmi ne da ya kamata ba su ma jira mun yanda kuma su lura shi kar ku ce wai saboda ku kun kiyaye kun gidan ku kamar alaikum anfusakum la yadurukum man balla ilaha ta'ala to ai in kuka mada wannan wadara ma zaka fita ba zaka hau titi ai zaka hau titi sai abu ya abi hada da kai to amma ku su da ku su gane irin bayyantan ku ba mun yi wa'azi in ya dami mu sai dai mu ta wa'azi mun fada duk amma da zamu fada mun fada har miyan bakin ya mai kafi akan cewa jama'a daure ka kuma na haka ne kar ku zauna haka nan wani ya tiko wasu mutane ku bata muku sunan abuwa ku je ku dau mata kayya in wani uba ne ke dare uba sai ku sa ruka akan sa to amma da ba a yi ba shi yasa wannan abu yawan fa akuwa sai da ka mutane daure ba wai kawai ke kowa ne ne amma dai ana samu sakaci ana samu sakaci ubangiji ya riga ya sani wannan abuwa kaidoji ne wanda a bangaren rayuwa kenan bangaren kuma shari'a babu yadda za a yi da ba a kawai su ce mun imani da Allah mun imani da Allah kuma ubangiji ya ki taimakon su baki daya ya tabar da su a samu wasu fitinannu su ta gana wasu azaba ubangiji bai taba yin wannan ba ba zai taba yin wannan ba shi zaka ji a wata aya na cewa wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin take taimakon mu ne wannan wajibi da muka wajabta mu kanmu fanta qabla an alladhina ajramu wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin yace sai muka dauki fansa akan wanda suka yi mummune da zalunci dama dole sai mutum ke mummune to ba mai rai ka ga a samu a ana ya samu wasu daga cikin musulmai wasu a dirka ke su ko yanzu wannan rayuwa da muke ciki a yanzu dan shekara 150 200 yanzu da aran duniya sun ta zo a gaba amma sai mu kasa kuma Allah yana taimakon ku ba ta mukon dan da bai taimakon ba Allah da mutuncin babu shi da mutuncin babu shi wannan rike min da ubangiji yayi da kalbi da yaji a matsayin ba ka ko to wannan kin nan suka cewa ubangiji baya barin wato wani kai haka nan yanzu ya shirin ta fada da mummunan sa kuma ce zai bashi dai abin da gana ba zai ba ubangiji lalle ya ce tuba mune wannan kaidar ba ta canjawa wato kai abinda ake bukata kai mune kai ka imani te baka ko ba laka bane kai imani a bako te baka ne zai ina magana wai ta fuskar cewa ba za a samu wasu da bayan ku ba ku mune ba ina magana ta fuskar wasu bangarorin rayuwa kuma in kun yi sakaci ba sakaci ba eh kun yi sakaci kun kwanta kun ce waɗannan ilimin kimiyya na wasu fitilannu ne
ɗan duniya mu ɗan lahira ne za mu je mu shiga cikin kogo ba ruwan shi kenan za ku zama kogo kogo za ku zama ku sai da kanta ka ji su ko zo da mai ba shi kenan ba dole mu kiyaye waɗannan wannan sura Allah ta'ala ne al mu'amaliya da shi ubangiji yake wato mu'amalatan bani in kun gyara ku ya gyara muku in ku gyara ba ku ya ba ku aina ku wannan ita ce ka'ida sai da mamaki wani lokaci ana iya samu in ubangiji yana son ku kuma munai in kuma munai ne yana son ku to sai ga kuna yin wani kuskure zai ga ubangiji kuma ya tsara muku din kuna yi amma ku kafare kawai sai ga ubangiji su to su ai ma kawai inna la ilaha illa huwa ni ata idza akama hulan ya fitu kawai sai a duba a duk iyayen da suka zama ubangiji ya sallama su bai so su shiriya ba duk abin da suka yi sai su ga ubangiji ya yi musu duk abin da suka yi har ma su suna kafa suna kafa ba suna cewa ai babu wani defense da ya kai nasu gagawawa wai ya je wai kwana ɗaya kawai ya je wato kama shugaban ƙasar wata gari shi wannan maduro da ake cewa an kama ya ta cika baki alhali wa'annan mutanen su kan sun gagara Amurka ne yayi awanin da kuke ganin su kan su wannan ƴan latin America sauran America sun su ma ake cewa su sun gagara Amurka ne saboda masu laifi ne wanda suke su a ɗaiɗai ku su iya zuwa su ba su je su gungura ba mutum ina yi a kai ne ku kuma iya zuwa ku je kawo jo kaza kuku wani abu amma dai inda masu laifi ne inda aka je wannan garin ai ka gama daga cewa wani ake zage shi maduran ba shi ne yana ta fara kwayoyi ba zuwa Amurka to sun isa ta hana ne ta hana ta hana ba saboda haka wannan abubuwan sai mun yi sannan ubangiji ya canja mana wannan shi ne ga wanda yake kan tarihin Ibn Taymiyya za ka ga wata rana an tafi yaƙin mutata za a ji a yaƙi mutata sai jama'a sarakunan musulunci suke zuwa su iya suka gudu Ibn Taymiyya ya tafi yaje ya haɗu su yake ku zo Allah zai taimake ku kuma duk wanda ya zo yake miki wannan tafiya ya kare wa musulunci gidansa to ubangiji zai taimake mulkinsa Ibn Taymiyya ya je ya kai ruwa ya kai bari duk an gudu malamai duk an gudu da sauran masu mulki Ibn Taymiyya ya tsaya tsayin daka ya ce ba za a gudu ba kuma sai an yi faɗa da waɗannan mutane a nan jiya da aka tafi aka haɗa rundina za a ji a yaƙi wannan mutane tarɗo sai aka ce yace wallahi tallahi yau sai ayi nasara aka ce kace insha Allah yace eh to insha Allah zan ce haqiqa la ta'alika na ce insha Allah saboda tabbata da sai nasara ne ba wai da ina kamadin wai sharadi ne ma ubangiji ba wai sai iya gara ba a wannan iya bar da gara ba me yake da yake magana saboda ai mun riga mun gaba kiyaye mishi wato kanun sun sa na mu'amalarsa shine akwai imani akwai wato neman ubangiji ya taimake mu shirka ni tiqar illa Allah ta'ala to wannan la bu da ubangiji ko da kike ku goma wannan malamai ke da imani din wannan amma wani gani yake kawai ai mu ila ai mun riga an gawa da mu za mu taba iya kawo Amurka ba wannan kane ne wannan magana kai ba kasar shahidi bane kuma duk gudu da tsulaje ke da kamar da shafa da ai bai jima ba bai jima ba da ta ba Amurka bane da ta ba su English suke yi ba kuma suka kwata da ba to ka jira waɗannan su ma gani ai ma wanda suka san wato ka'ida na mulki da daula ba sun fara cewa kuma abu ta fara kwanta da ba shi dama wannan ma abu da take na buje buje duk wannan ɗaya daga cikin abubuwan da ake tsammanin ta kwanta da mulki Allah ta'ala ya kiyaye mana wato addinin mu saboda haka waɗannan abubuwa lalle mu kiyaye shi saban ubangiji daga cikin abin da yake kawo mana halaka a duka yaban kasa to idan ana buƙatar ubangiji ya kwarege mana shi to a kiyaye kare wani yanzu haka ya dinga rufe kanka ka ce za ka je ka zaɓi wani wanda ka tabbatar ba wai na cewa amma duk wanda ka tabbatar ka fi zuwa ba rinjaya da cewa shi zai fi kawo ka alheri ko shi za ka zaɓa amma in dai ka koma wai dukiya ce a yi siyasa a duniya ake yi da kuma a duniya ake sha romanta ka dinga faɗan wannan maganganun jahilai da suke faɗa to kaga in an yi ka ba a yi gani ba za mu ta gani kuwa za mu ta gani wasu bisa da musulun in sun hau sai dama ka ce wato a duniya ake shan romanta ya baka roman ya riga ya biya ka kaga da ba shi jajiyata kaga yana zuwa shi ke nan mun hau hali yan zani kamar da mutane ke faɗa za a ta sai da mu sai abin da hali yayi da sai ya fi shi Allah ta'ala ya kyauta Allah ta'ala ya ce wa in qultu ya Musa kuma ka tuna musu lokacin da kace ya kai Musa ku ce ya kai Musa su wato bani sai suke da ba da Musa wannan magana ko da wannan kuma ku ga yanayin da annabawa annabi Musa ya sha wahala da waɗannan mutane ba kamar annabin Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi za ka ga aka zo suka ce ya rasulullah ya nabi Allah kana da cewa ya Muhammad ba da gari ya Muhammad ka zauna wani ba kauye ne da bai gare inda dawa garin take ba amma kaga su anan a ciki akwai mabanyan fa wato bayan Allah da ake sa masa rai a ciki, amma zan tashi ga wani da sunan shi za su kira shi. Wannan yana nuna maka cewa zaki ne Ubangiji ya yi wa sahabban manzo Allah shi su kansu. Ita wani kuntu ya Musa lan nafi ala qa'ami wahid, a lokaci ka tuna musu a lokacin da wato su waɗannan Yahudawa, ko kuma ka tuna musu waɗannan Yahudawa lokacin da kakannin suka ce ya kai Musa lan nafi ala qa'ami wahid, mu ba za mu yi hakuri akan abinci ɗaya ba. Fad'u lana rabbaka, kaga suka ce ka je ka ruka wa umaran Ubangijinka, ya kuka ce ka ruka mana Allah, ai kaga fa dai dan mutuntawa, kuka ce ka ruka mana Ubangijin, amma ka je ka ruka Ubangijin, ka roki Ubangijinka kaman ba wai Ubangijin su ne ba. Bayan a gaban su suka gani cewa wato Allah ta'ala ya halakar da wani mutum a gaban su, a gaban su suka ga Ubangiji ya sanya teku ya rage, amma dai da kuma su rabu Musa ne ba rabu ba, sai kaga wannan wani abu ne wanda yake dan dai wato sun tace Ubangiji ya fushi da su. Fadu la rabbaka yukhrij lana min ma mithl al-ard, ka roka mana Ubangijin ka ya fitar mana da abinda wato kasa ke fitar da shi, min maqali hawa qita'i hawa kuni hawa alati hawa fasliha. Wannan malamai sun yi magana cewa irin fasalin Basri, irin Qatada, irin Da'awat as-Sadusi, bal wannan tace riwayar Abdullah ibn Abbas ba, yana cewa suna cewa wato daga baya duk abinda Ubangiji ya ba su na mannu da salwa da kaza da kaza da kaza da kaza, sai suka koma suna wato tuna wato su dai gishiri suke so kasa dan adam da neman canji, maimakon su izira ce wato ai yanzu wannan na wani lokaci ne, in kun je kun wannan garin da Ubangiji yake ku je duk wannan abubuwa Ubangiji zai ba ku, ta ma suka ce ba haka ba, su ba ruwan su dai lallai a ba su abin da kasa ke fitar da shi. Al-baqal shi ne wato duk wani abin da kasa ke fitar da shi, duk wani abu da an ka shuka zai yi yaro, shi ne wato abin da ake kira albaqal. Qitta kuma shi ne duk wani dangin goji ko kuma kukumba ko wani abu, shi ne qitta. So wannan shi ne malamai suke sabani, wasu ce alhifa alkama, wasu ba suka ce alkhubz, wannan da an ruwaito, wasu kuma suka ce nan kum ake magana wato tafannuwa. Wannan jumhurin malamai abinda suka tafi zuwa gare shi shi ne alkum, yana magana al-khubz ko al-himba al-kama ko kuma shi kansa wato burata ko burida. Wannan shi ne jumhurin malamai suka fita fiya zuwa gare shi, wannan shi ne maganar su Abu Malik daga cikin tabi'ai, bal shi ne maganar Abdullahi ibn Abbas, shi ne maganar Mujahid ibn Jabr, shi ne maganar As-Suddi, shi ne wannan duk shi ne maganganun su suka ce abinda ake magana a nan al-khubz shi ne al-himba. Imam al-Bukhari ya yi kaito daga wasu daga cikin malamai ya ce alfum abinda ake magana alfum anan shi ne duk wani abin da ake fitarwa na kwaya-kwaya shi ne alfum larabcin da ya daɗe larabci da ɗan larabci. Wanda wasu daga cikin malamai sun faɗi haka, wasu daga cikin malamai suka ce alfum nan fa'u ɗin asalta kum ce fa'u ce, amma loba na wasu daga cikin larabawa shi ne sai su canza wannan fa'u ta zama ta'u ta zama fa'u, kamar inda ni fa magafir sai magafir, magafir sai magafir, atafi sai atafi, to suka ce to shi ma wannan kum shi ne wato asalin ta kum ne shi da fannuwa. Kuma akwai qira'a da ake mutar daga Abdullahi dan Mas'ud, ya karanta daga cikin abin da ake rawaitowa da zuwa gare shi, ya karanta cewa wato wakuniha malalin wakuniha, to amma dai abinda malamai suka fita fiya zuwa gare shi kuma duk qira'a makaranta suka karanta shi ne alfum din da fawo, in ya zama alfum din kuma lugha ce a Larabawa, to kaga yana magana al-himba, tunda a lokacin wannan shi ne abin da yafi yawa shi wato alkama din, abin da yafi yawa kenan kamar shinkafa ce yanzu kace su ce a ba su shinkafa, to a wannan lokaci shi alkama kuma shi ne abincin kowa da kowa, saboda haka sai suka nemi lalle su a ba su wannan su ma su ci kayan gishiri su ji daɗi su noma, kai da abin kai da ake zuwa da kuku daga sama da sashi ka ci, kuma idan ya zo ba sai kamar yadda muka faɗa a wancan lokaci ba fa sai ba ka je ka ce zo ka samu wani babba ko ka samu wani abin arziki ka harbo shi ba, inda lokacin sauka shi yayi kawai zai sauka, in ka ci kuma shi kenan kuma sai na gobe zai zo kawai kar ka rike na gobe, kuma haka ba su kiyaye wannan sharadin ba, kar ka rike na gobe kuma sai rike na gobe, ko baya kuma an ci gaba da duk waɗannan abubuwan ku ba tare da haka kuma kuka ce wayar da abubuwa ko hunga dirshi, ta kaga shi waɗannan abubuwan dole mu rika kulawa da yadda Allah ta'ala ke ma'auratan bayi, inda kuka ce ku taurin kai da burkai to wani da ya rika zuwa muku da abubuwa nan kana kana kuma in kun zo da kun zo da wata hanya da shi ma da wata hanya yayin dubbai da shi ma zai biyo muku ta hanya ta wannan hanya sadaka da ku ta samu nasara ba al'adas ce ni dangi na wato malamai suna fasarawa da wato wati dole abin da misali in ka shuka in ka bari za ka ga yara yana da yaya a ciki to shi ne al'adas ɗin amma al'adas ɗin ka je ka duba za ka samu ana samun bayi ana samun wato yalo rawaya rawaya haka da sauransu kaloli da dama za ka ga suna amfani da su in ka watakila a cikin wasu sun duba yi za ka ga al'adas ɗin sananne ne amma dai mu a nan muna cewa wato dangin wake wa fasali hada kuma albasa kaga albasa da ya fi nan da biyu duk waɗannan abubuwa ai wato fitina ce tsaba ku da kuke tafiya kuma a wannan wajen da kuke tafiya ba wai waje da aka ce ku zo ku kwana a shekari a wurin ba kuma tafiya kuke yi ruwa ga shi kawai buga abu za a yi kawai ruwa yanzu ruwa kuma garari da garo mai daɗi kuma haka ne ta ruwa ba zai ƙarfe ba har sai lokacin da ko ƙare ko gama sha sannan a ce to a ƙara bugawa ya ƙarfe a ji a mai da shi cikin buhu shi wani mallin kawai ruwa yake sanwa kawai wani tsaye zuwa suke yi amma tare da haka kuka ce a baka wani abubuwa kaga shi yasa a nan yanzu aka ce kana ta tabbu da bi huwa ala nabi da bi huwa khayr yanzu za ku je ku musanya abin da yake shine mafi kasa da kasa wajen daraja ku bayar da abin da yake shine mafi alkhairi kuma al adna a fati ashar sharri za ku karbi sharri ne ku bar alkhairi amma galibin malamai abin da suka fi su a suri da sauran suka ce wannan al adna shi al khasis al-akhas wanda yake mafi kaskaci wajen daraja ya wannan abubuwa ba wai sharri ne ba amma dai ba su wannan daraja ba saboda waɗancan abubuwa kuka yi in kuka shagaltu da su za su hana ku al-aziman da kuke da ke na kowawa ga wasallar su ko waɗannan abubuwan da manni da salwa da ruwa da waye ruwan nan abubuwa ya hana koyi ba dan kuna tunda yake ruwa shi za a ce to yanzu abin da ya fi alkhairi ne za ku bayar a musanya muku da abin da kuma bai kai alheri ba sai ta ɗin ko misra eh nan duk wato alqara'a abin da ka karanta sine ɗin ko misra wato da yima wannan rawu tanwini ga ibba fatahata ni wannan da ka gani shi wannan shine galibi abin da ka karanta kan karanta in ka je ka duba cikin kitabu sab'a da ibnu mujahid da ga ya kawo malamai da suka karanta su al-kisa'i su asim ina da malamin kamar ibnu katir shi ya karanta a farko sai ce misra annabi kuma sai ce misra ya tafi wasannin haka dai aka karanta amma ibnu jarir al-qabri yana cewa wato ko in ce ibnu jarir al-qabri ba al-hukmi abul biqa al-hukmi shi da wasu daga cikin ahlul lugha suna cewa nan in aka ce misra a wurin nan watakila ana magana tunda wasu daga cikin malamai sun ce a nan in bi misra wato ku je ku saki garin masa da kuka baro a baya ku je ku koma garin masa da kuka baro a baya wanda sai ka ga zai zama nan in bi misra ba misran ba amma an mishi an sarrafa shi saboda tulafi ne kamar da aka sani ko tuna ba adane ne in tulafi ne to kuma wannan jaba fihi tasrif wa alam ya alata kace misra ya alata kace misra wanda ya alata a yare wannan ba wanda suka samu mabrumin sar in ba sai ba kuma sai na samu lada ke ku wasu kuma suka ce abin da ake magana misran shine wato ku je ku saka baladin minal buljan gari da cikin garuruwa ai wannan kowane gari da cikin garuruwa akwai duk babu garin da ba sa noma sai dai garin da ko da ba sa noma za ka samu makwabtan su akwai inda suke zuwa su suke samun kayan noma suna kuma wani gari kuma za ku samu wadannan abubuwan ku je ku ga kowane gari mana tunda ba ku san kowa wannan ku da karbi wannan wato tagowa shi da ubangiji ya muku wannan cewa misal a haka wannan shine galibin malamai suka fi fasarawa a sabanin wanda ina da galibin malamai suka fara jayar duk da yawa daga cikin malamai wasu sun ce nan Allah zai masa amma dai magana da malamai da yawa suka fi jayarwa shine ana magana baladin min buljan ku je kowane gari ku gada ku sauka za ku samu wadannan abubuwan da ubangiji ya faɗa fa inna lakum ma sa'altum za ku samu wadannan abun da kuka tambaya da wa duri mata alaihim wabdalla to anan ne ubangiji ya wato sanya kaskanci wato a rayuwarsu ya sanya kaskanci a rayuwarsu ya zama duk inda suka tafi saboda sa'a ubangiji da suke yi ya zama sa'a da kaskanci malamai suka ce anan al-dhul da ake magana ko azilla anan da ake magana shine wato yanda ubangiji ya sallado wanda ba ruwansu da ubangiji ba sabo ta Allah shirka ba suke yi sai zama suna aza musu jizya kamar da aka sani ubangiji ya daga sallato wasu mutane akan su ubangiji da kafin sunnatul ardi maratayn wa ta'alla uluwan kabira fa idza jaa wa'du ulahuma ba'athna 'alayka 'ibadan lana uli ba'sun shadid to kaga yanzu wannan ana Allah ta yake magana zai ayyuko wasu mutane sai da wuta tudan su to sai a wannan lokaci ubangiji ya sanya wannan abdullah din tare da su tunda abinda suke musu kenan na wato kaucewa sai ya sanya aka tawo su irin su bukkan nasar sarkin babila da sauransu suka rika zuwa suna gaya musu azaba suna mai wasu su bayi suna kashe wasu su suna kasancana su suka shiga da tsora abinda ake cewa wato ba ku da gari guda daya da daya ya zama ku wala kowa da gari zaka an same su yau aje kasan arabiya ta a same su aje kasan turai a same su a zo nan afirka a same su ko ina ne zaka je ka samu yahudawa ubangiji wato ne mata alaihi mubdilla ya sanya wato kaskanci ma waɗannan yahudawa saboda abinda suke maka nan shi kyautawa نعم والمسكنة كما يسمى يابسوا المسكنة المسكنة شيء وتو الفاقة لا الفقر حتى سأل سوى جيسك فصلاة سوى وصل 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 سأل سنة أنا سنة يابس تلوتي ما إنت لوتي كل أغنجي يا أذو تاتو إنه سنفقوا سنة نبوتي تبقوا أغنجي بايباتو ولا تبوتي بقى شي كل النيمة يكي ميبوتي إنادي سامي وتو ولن تجيسا وجابك شيك ينقبا يتي يتي يكي يبكر tunda kisa lita alina fil ummi na sabi kaga ki ina ga duk abin da kai wato kake da shi na dukiya to zai iya maka wani sayan manuba bi ya samu dukiyar ya karbe ya ci ya cinye kai ya baka to ban yin ya mutu wannan talauci da zuciya sannan kuma ya sanya mutu talaucin da gaske tunda duk dukiyoyin su kafin zuwa manzo Allah har zuwa lokacin manzo Allah ya zo ni ba suke suna ba manyan shugabannin duniya a lokacin inda tun kai gona ubangiji zai ba da daula ne tabbas ubangiji kamar yadda na faɗa a cikin kanunin sa a cikin wato dokar sa da yayi shi duk iyayen da mu'mini suka yi imani to ubangiji ya musu alƙawarin cewa zai ba su zai sa su zama mai yawa a ƙasa wa da Allahu alladhina amanu la yastakhlifan lahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim cewa mutakar suka yi imani to ubangiji ya alƙawarin cewa zai ba su zama mai yawa a ƙasa zai tabbatar musu da daula to amma tunda musu imani ba shi ne ubangiji kuma sai zaka musu da wannan abubuwa da yake fada mana yanzu wa ba'u bi ghadabi min Allah suka komo da fushin ubangiji ba'u ay rajau wa sarafu bi ghadabi min Allah idan ubangiji yayi fushi da su wanda ko ubangiji yayi fushi da shi haka ba za ka samu komai a tare da shi ba Allah ta'ala sai yake faɗin dalilin da ta su ya wannan fushin da su ce zalika bi annahu wannan ba'u sababiyya ce zalika li ajali annahu zalika li ajali annahu kanu yakfuru bi ayatillah aw li sabab ko kuma bi sabab wannan ba wani da ba'u sababiyya wannan ya faru ne saboda sun kasance suna kafirce mu ayoyin ubangiji za su ga ayi uru amma su ce su ba su imani ba za su ce za su nema wato kokarin kayar da shi wannan annabi sai su wuce da ba wanda wannan ga haka suka taima manzo Allah shi kansa manzo Allah wannan akwai san a cikin wani addini tunda Allah ta'ala ya sanya Qur'ani yana zuwa ne wato a hankali aka yi suka manzo Allah idan ko tana cewa wani wani abu ne Muhammad ke zuwa da shi ai wannan alama ne cewa shi ke zuwa da abin sa tsari ne ba wani abu ba ai wannan nasihi da ake masa mu ne da ba ta ya bai dane ba a saka mushi littafin nan ba baki daya ba alhali ko sun mata a cikin tafsir akwai wannan annasu din wannan malam saka min ayatin aw nusiha wannan akwai wannan annasu din kamar yanda da yawa mato makarantar su suka faɗa ko kwalifan nan akwai ifhamul yahud wani babban malamin su ne malamin yahudawa Allah kai wato samawal al-habr ne ya gudawa sunan da muke kawo ne ya rasu ya kusan shekara 2000 da zuwa ya da musulunta sai ce ku ya gudawa da muke ce ba musulmai kaza da kaza da kaza da kaza to ai a cikin addinin da akwai shi to shine sai zo ga magana annabi ne ce ai annabi ne akwai shi kuma ai ga shi Qur'ani yana bada labari sai fi ta'addafi sai ubangiji ya haramta mu fa bidin min alladhina hadu sai kaga ai sai kuma da kan ba haramta ba sai an yi nasiki kenan da kan babu hukunci daga zaka kawo hukunci an faɗa ku kuma kun faɗa kuma a cikin tabbaku amma kun ce wai suke babu nasiki kuma to kaga wannan meye ne ke jawo ka saboda suna ta kokarin duk wasu ayoyin ubangiji ya bayar ne a hannun annabawansa sai su ce su ba su imani ba sai su kafirce wa yaqtulun nabiyya bi ghayri alhaq kuma suna kashe annabawa ta da haki ba suna kashe annabawa ta da haki ba wannan aikin su ne kware da gaske sun kashe annabawa banya sun kashe sha'iya sun kashe zakariya sun kashe annabi yahaya da sauransu ko zan wadanda suka kashe su suka yi babu kuma ulefin ulefi ka ko annabi isa ba aka kai su ga limani in ba dan Allah ta'ala ya duba musu ikon sa ba babu wani laifi kuma sai kawai dan sun ce kuma su za su mota ba Allah za su yi da'awa kawai shine dalili kawai ba wani laifi suka musu ba yanda dai zaka ga yanzu kai ne muka kawai yayin da ka lokacin zaka addini shine ka zangobe ka a ce kai a gari kai dan taraki ne kai dan tsanani ne sauransu wannan duk ba yau aka saba ba kuma dai dabi'a ce da yahudawa ubangiji ke nuna mana a wannan ana iya samun wato annabawa nan Allah ta'ala ya faɗa cewa kuna kashe annabawa wato wai nan ba ce manzanni ne suka ce wata kila kaga manzo shi ba iya kashe shi a wannan ba inda aka faɗa haka ba inda aka faɗa cewa wai annabi kawai ake kashewa banda manzo ba inda aka faɗi wannan maganar magana mafi inganci shine ana iya kashe manzon in ubangiji ya ga dama shi annabin Allah ya cewa aka yarda da shi shi kuma abinda aka yi masa goma ne lalle ne a yi masa wani annabawa baki ne ba a wannan shi abinda ya kamata a fahimta kenan saboda haka annabawa ana iya kashe su su ma kuma manzannin ana iya kashe su kuma wannan shi ne abinda ubangiji ya faɗa kenan afa kullama ja'akum rasulun ma la tahwa anfusukum istakbartum fa fariqan kadzabtum fa fariqan taqtulu kaga ai cewa ya manzo bai ce nabiya ba saboda haka ana iya kashe manzo shi ma wannan gargwadon yadda ubangiji ya ga dama sannan kuma ka je lahira kuma ubangiji zai yi wato zai hisabinsa lafazin annabi lokaci kamar ya shigo lokacin lafazin annabi a biyan da aka ce annabi ana magana wato wanda ubangiji ya bashi sako wanda ubangiji ya bashi sako akwai magana cewa wannan lafazin annabi daga menene ya samu asali fa'il ne ma'ana fa'il ko fa'il ne ma'ana maf'ul ko kuma ba daga ma'ila ne asali daga annaba ne labari ko kuma daga annabu wato ne wanda yake nuna daukaka wannan duka malamai sun tattauna akan wannan sannan kuma banda wannan shi annabi a wai ne ba bashi da shi manzo annabi shine kawai wanda abin da ya shahara mu a wajen mu cewa shine wanda ake masa wahayi wanda shi kenan shi ya shirya kawai ya ga kai baka da shirya kuma yin tsabaki kyale ka to kace a haka wannan shine annabi game da wasu ke faɗa wanda aka ce mishi aka mishi wahayi ba ce isar ba haka wasu ke faɗa ko kuwa annabi shi ma ake isar sai dai akwai babban tsakanin shi da manzo wannan insha Allah ta'ala idan muka zo za mu tashi a wannan aya wannan gaba ta wannan aya wa yaqtulun nabiyina bi ghayril haqq sai ne bambance abin da malamai suke faɗa tunda wannan ita ce lafazin da ya fara zuwa nake tsammani na wato annabi ko nan ne dai muna sama tafi karfi a faɗi ma'azar annabi a wannan wajen abin da muka tafi Allah ya ba mu lada abin da muka kusa da Allah ya fi mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله